sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatan an waye gari lafiya. Murtala Faruk sanye nan ne tare da Muhammad Hafiz Baballe. Sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirinmu na safiyar yau Juma'a 24 ga watan Nuwamban shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga kanun labarai.
A yau Juma'a ne yarjejeniyar da aka kulla tsakanin Isra'ila da Hamas ta fara aiki da misalin karfe 7 na safe agogon yankin, wato karfe 5 agogon GMT. Hukumomi a kasashen yammacin Afirka da dama na kokarin shawo kan cutar mashako da tafarki a yankin, ciki har da Najeriya. Jami'an kasar China sun ce ba su gano alamun wata sabuwar cuta ba a kasar, kamar yadda hukumar lafiya ta duniya WHO ta faɗa a ranar Alhamis.
Bayan labaran duniya, za ku ji cewa tsohon sakataren gwamnatin tarayyar Najeriya Babacin Lawal ya zargi shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu da kokarin maida Najeriya jam'iyya ɗaya hanyar kwace kujerun gwamnoni a wasu jihohi.
Yanzu ko abin da aka yi a Kano ɗin nan, kwace na a kwace na a kwace na, duk wannan magana 2027 na APC gaba ɗaya suna son gwamnoni za su iya gaba ɗaya.
Amurka ta gargaɗi ƙasar Ghana kan yunkurinta na kafa dokar haramta luwaɗi da maɗigo da auren jinsi, wanda ta ce hakan kan iya shafar dangantakar da ke tsakanin ƙasashen biyu.
Irin wannan threat in da ita ambaza da ke bayarin nan, wannan bai hana fasin wannan doka kasanka.
Haka kuma za mu kawo muku shirin manuniya, kuma kamar kowace ranar Juma'a yau ma za ku ji nasiha daga bakin malamai. To amma kafin nan sai a gyara zama domin jin labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. A yau Juma'a ne yarjejeniyar da aka kulla tsakanin Isra'ila da Hamas ta fara aiki da misalin karfe 7 na safe agogon yankin, wato karfe 5 agogon GMT, inda aka tsara za a sako rukunin farko na mutanen da aka yi garkuwa da su daga Gaza misalin karfe 4 na yamma, a cewar ma'aikatar harkokin wajen Qatar wacce ke taimakawa wajen tattaunawa a yarjejeniyar. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Qatar Majid Al-Ansari ya ce da manema labarai cewa yarjejeniyar ta farko tun bayan fara yakin a watan da ya wuce za ta hada da dakatar da bude wuta a arewaci da kudancin Gaza. Karkashin wannan yarjejeniya za a sako mata da yara kanana 50 da mayakan Hamas suka sace daga Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba, a madadin mata da kananan yara Falasina 150 da aka daure a gidan yari da ke Isra'ila. A yau Juma'a za a sako mutane 13 da aka yi garkuwa da su a Gaza, kuma za a saki karin wasu rukunin waɗanda aka yi garkuwa da su a kowace rana na tsagaita buɗe wuta har sai an sako jumlar mutum 50. Hukumomi a kasashen yammacin Afirka da dama na kokarin shawo kan cutar mashako da tabarki a yankin, ciki har da Najeriya, inda wani babban jami'in lafiya ya faɗa a ranar Alhamis cewa an yi wa miliyoyin mutane rigakafi domin cike gibin rigakafin cutar. Akalla mutum 573 daga cikin 11,640 da aka tabbatar sun kamu da cuta a Najeriya sun mutu tun bayan barkewar cutar a watan Disamba 2022. Kodayake jami'ai sun kiyasta adadin, a yanzu ya ragu saboda kokarin jinya wanda zai iya karuwa sosai a cikin jihohi da ba za a iya gano waɗanda suka kamu da dama ba. A jamhuriyar Nijar kuma da ke makwabtaka da Najeriya, mutum 37 ne suka mutu cikin mutum 865 da suka kamu da cutar ya zuwa watan Oktoban da ya wuce, yayin da a ƙasar Gini aka ba da rahoton mutuwar mutum 58 daga cikin 497 da suka kamu tun bayan ɓarkewar cutar a watan Yuni. Ya zuwa yanzu dai an samu rahoton kamuwa da cutar mai saurin yaduwa a jihohi 20 cikin 36 na Najeriya. A Najeriya kashi 42 cikin 100 na yara 'yan ƙasa da shekaru 15 ne kawai ke samun cikakkiyar kariya daga kamuwa da cutar ta mashako, a cewar wani bincike na gwamnati, yayin da Gini ke da kashi 47 cikin 100 na adadin waɗanda aka yi wa rigakafi, waɗanda duka sun yi ƙasa da kashi 80 cikin 100 da shawarar da hukumar lafiya ta duniya WHO ta bayar kan samar da kariya ga al'umma. Labarin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Motocin ɗaukar marasa lafiya sun kasance cikin shiri a ranar Alhamis yayin da masu aikin ceto na inda ke tona tarkacen baraguzai da suka raba su da ma'aikata 41 da suka makale a cikin wani rami da ya ruguje kusan makonni 2 da suka gabata. Masu aikin ceto suna da gadajin daukan marasa lafiya na musamman masu kafafu waɗanda ke shirye don zakulo mutanen da suka tagayyara daga cikin mita 57 na bututun karfe wanda zai bude idan aka cusa shi ya shiga sashi na karshe na tantan din kasa. Kankare da tarkace da ya toshe hanyar da za su tsira. Motocin agajin gaggawa da asibitin tafi da gidanka na jira suna shirye-shiryen tarbin mutanen da suke makale a cikin wani yanki na ramin da ake ginawa na karkashin kasa a kogon Uttarakhand da ke jihar Himalayan cikin kwanaki 12 da suka wuce. Sai dai ana ci gaba da samun tsaiko wanda ya hada da faduwar tarkace da fargabar kara samun ruftawa kogon da lalacewar na'urorin hakar kasa. Yayin da aka samu cikas a ranar Alhamis sanadiyar matsalolin na'ura.
Tunan ba da jimawa ba Hafiz zai sake shigowa da labaran duniya kashi na biyu. To amma kafin nan, tsohon sakataren gwamnatin tarayyar Najeriya Babashir David Lawal ya zargi shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu da yunkurin mai da kasar a ƙarƙashin jam'iyya ɗaya. Babashir Lawal na mai da martani ne kan wasu shari'un zaɓe da kotun ɗaukar ƙara ta kwace kujerun gwamnoninsu daga jam'iyyun adawa tana baiwa jam'iyyar APC mai mulki a 'yan kwanakin nan. Kazalika da kuma naɗe-naɗen wasu mukamai da ya zargi an baiwa wani yanki. To sai dai fara shugaban ƙasar ta musanta wannan zargi. Daga Abuja ga rahoton Nasiru Adamu El-Hikaya.
Problem na wa da Yorubawa kenan. Kana supporting ɗinsu in sun samu nasara sai su mai da shi kaman kai bawa ne.
Babacin Lawal wanda shine jagoran campaign din da ya sayawa Tinubu tikitin takara a APC kuma ya mara masa baya are lashe zaben fidda gwani ya raba gari da Tinubu a wajen tsayar da dan takarar mataimakin shugaban kasa don rashin hada musulmi da krista a tikitin kamar yanda aka saba gani. Babacin Lawal ya ce zagon kasa ga lamuran shari'a na iya kawo karan tsaye ga muradun demokradiyya.
Ba abu mai kyau bane kace ai na fada muku amma mutane suna da taurin kai ba sa gani abin da ke damu su suna gani wutan zuwa suna gudu suna zuwa su ga wutan airuwa su ne yanzu ko abinda aka yi a Kano din nan ni ba alkali ba ne amma mai kwace na a kwace na a kwace na duk wannan magana 2027 ne APC gaba ɗaya suna so gwamnati in za su iya gaba ɗaya yake yanzu in dai ta zaɓe ne bisa ga abinda suka yi ba wanda zai zaɓe APC arewa amma su kwace bulki daga PDP sun ba APC.
Da ya juya kan yankin arewa Babacir ya ce akwai bukatar gaggawa ta haɗa kan yankin don matukar rabuwar kawuna da aka samu.
Ni ba dattijo ne a gida na ai ko kuma a kabila na ko kuma a coci na wa ne dattijo ne ai to amma kuma a ce wani dattijo ne harin kira ba Katsina ba Kano me zo mu yi miti mu yi magana mu faɗa a ji kai da wuya. Mentors ina so Liman Chiroma so Adamu Chiroma ne na san yadda suke da in abu ta harɗe sun kira juna sun shiga ɗaki sun fita sun ce ga inda ake kowa sai ya shiga layi zai bi. Domin ba sa nuna son kai.
Fadar Aso Rock ta musanta shishige a lamuran shari'a da nuna ya dace Babacir ya san mulki zaɓin Allah ne. Baya ga wata sanarwa daga mai bawa shugaban shawara kan sadarwa Bayo Onanuga da ke kare Tinubu da cewa mutum ne mai gaskiya. Mai taimakawa shugaban kan labaru Abdulaziz Abdulaziz ya ce da alamun nasarar Tinubu na kular da Babacir.
Na tabbata masu sauraro ma sun gaji da sauraron soki burutsu da kuma hayaniya irin ta tsohon sakataren gwamnati Bidi Lawal. Duk wanda yake biye da siyasa 2023 zai fahimci me yasa yake yin waɗannan maganganu da yake yi. Wato ɗaci ne da ciwo na bakin cikin abin da ya faru da shi domin yana tare da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu amma saboda an yi muslim ticket ba dan ci usgunawa wani bane ba amma Babacir ya dauki abin nan ya mai da shi wani fadan addini. Allah ya ba shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu nasara.
Na tambayi Babacir ko me zai ce kan Tinubu da yayi adawa da shi ya mara fita Obi baya amma gashi yayi nasara.
Arewa da ke fada mu hada kuriyo mu zamu ci yanzu ai babu ai arewan ta rabu kashi biyu karfin arewan babu kuma ai bunda Bola ke so ya a cizi wa ma zai kira mu zauna mu saurare shi ne.
Hakika ko da alamu dai a Najeriya tun sauke tsohon babban alkali Walter Nkanu Onogan da gwamnatin Buhari ta yi ake caccakar sashen shari'a da matakai da suka sabawa hankali ko da yake an ce shari'a sabanin hankali. Nasiru Adamu El-Hikaya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru Adamu El-Hikaya, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murar Amurka kai tsaye daga nan Washington DC. yanzu kuma ga Hafiz ya dawo da karancin labaran duniya.
Jami'an kasar China sun ce ba su gano alamun wata sabuwar cuta ba a kasar, kamar yadda hukumar lafiya ta duniya WHO ta faɗa a ranar Alhamis. Kalaman na hukumar ta WHO na zuwa ne bayan wata bukata da ta mika wa hukumomin China na neman ƙarin bayani dangane da yadda ake samun karuwar yara ƙanana da ke kamuwa da wata cuta mai shafar numfashi da kuma cutar pneumonia. Hukumar WHO ta ambaci rahotannin kafofin yaɗa labarai da ba a fayyace ba da kuma hukumar da ke sa ido kan cututtuka masu yaduwa ta duniya. Kamar yadda aka ba da rahoto game da cututtukan sanyi da ba a gano ba tsakanin yara da ke arewacin China, kuma a hukumance sun nemi ƙarin cikakkun bayanai daga China a farkon wannan makon. Masana kimiyya daga waje sun ce yanayin yana buƙatar a saka masa ido sosai, amma ba su gamsu da cewar karuwar cututtukan numfashi da aka samu a baya-bayan nan a China ya nuna alamar barkewar wata sabuwar annoba a duniya ba. Daga ƙarshe, babban bankin ƙasar Turkiya ya sake yin wani gagarumin ƙarin kuɗin ruwa yayin da yake ƙoƙarin daƙile hauhawar farashin kayayyaki da ya rabanya da lambobi biyu, lamarin da ya sa magidanta ke fafutukar ganin sun fi ƙarfin abincin da za su ci da kuma samun muhimman abubuwan buƙatun yau da kullum. Bankin a ranar Alhamis ya ƙara yawan manufofinsa da maki 5 zuwa kashi 40 cikin 100 don yaƙar hauhawar farashin kayayyaki da ya kai kashi 61.36 cikin 100 a watan da ya wuce. Wannan dai shine karo na 6 da bankin ke ƙara kuɗin ruwa a jere da ke auna hauhawar farashin kayayyaki da ya kai kashi 61.36 cikin 100 a watan da ya gabata. Hakan dai ya yi hannun riga da mahanga irin ta tattalin arziki, kuma da yawa na ɗora laifin akan irin matakan da shugaba Erdogan ke ɗauka da ba a saba gani ba wajen magance wannan matsala ta tsadar rayuwa. Bayan da aka sake zabansa a wani sabon wa'adi, Erdogan ya naɗa wata sabuwar tawagar masana tattalin arziki wacce ke ta sauya tsarin samar da kuɗin ruwa mai sauki.
Muhammad Hafiz Baballe kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Kasar Amurka ta gargaɗi Ghana kan yunkurin kafa dokar hana luwaɗi da maɗigo a ƙasar. Domin ya haka cewar Amurka zai iya shafar dangantakar kasuwanci da zuba jari da ke tsakaninsu. Ko sai dai wasu daga cikin masu ruwa da tsakiya a ƙasar sun ce ba gudu ba ja da baya. Hamza Adam ya aiko mana wannan rahoto daga birnin Kumasi.
If there is discrimination, that will send a signal to not just
lokacin da jakadiyar Amurka a Ghana Virginia E. Palmer ta gabatar kenan yayin ganawarta da manema labaru inda ta jaddada cewa Ghana za ta yi hatsara babba ta fannin kasuwanci da zuba jari har in ta amince da kudirin dokar haramcin luwaɗi da madugu da dangoginsu a ƙasar, inda take cewa
Ghana is a very welcome
Ghana ƙasa ce mai marhaba da kowa, kuma akwai ƙarfin dangantaka da fahimtar juna tsakanin addinai, akwai kuma jituwa tsakanin kabilu. Hakan ya sa Ghana ta kasance ƙasa mai karfi da sha'awa ga masu zuba jari. Ina fata ya kasance haka da al'ummar LGBTQI+. Amma idan aka nuna bambanci ga 'yan luwaɗi da madugu a Ghana, ba masu zuba jari da 'yan luwaɗi kawai zai aika da sigina ba, har da sauran kamfanonin ƙasar Amurka. Sa'annan Ghana ba za ta samu karbuwa ga masu zuba jari ba. Ina fatan za ta kasance cikin waɗanda Amurka za ta yi marhaba da su wajen kasuwanci.
So I hope it will stay welcoming.
Wani rahoton da sashen kasuwanci ta ƙasar Amurka wato US Department of Commerce ta fitar ya nuna cewa a shekarar 2022 Ghana ta samu kimanin dalar Amurka biliyan 1.8 sakamakon fitar da kayayyaki irin su gwal da koko da danyen mai zuwa Amurka. To sai dai matakin ƙasa huddan kasuwanci tsakanin Amurka da Ghana sakamakon dokar haramcin luwaɗi da maɗigo da dangoginsu zai iya sanya Ghana cikin halin kunci, musamman yayin da ƙasar ma ke fama da matsalan ƙaryan tattalin arziki, inji Shuaib Abubakar, masanin tattalin arziki a ƙasar.
Ta ga muna bukatan dola sosai don saboda ya taimaka ma dollar saving mu. Mafi yawan abubuwan da muke amfani da shi cikin ƙasar mu Ghana, muna sai ne kasashen waje kuma da dala muke sai shi, sai shi muna yunwan dola. Saboda haka in gwamnati ta Amerika ta ɗauki mataki zai iya damu tattalin arzikin Ghana sosai. Amma kaga abin da ke akwai shine batun luwaɗi da madugo, wani batu ne da yake mun yi tare da shi amma kaga yau inda duniya ta kai nan akwai wasu kasashe da yake su saboda wai demokradiya sun amince da irin abubu aka kuma suna da kafi sosai cikin duniya misali shine kasar Amerika saboda haka ni a tunani na inda muka kai ga ina ga kamar ya kamata mu yi takasan san da irin duka haka
shi ko babban jami'i a cibiyar ci gaban demokradiya wato CDD Ghana Michael Augustus Akabo yayi tambaya game da ikon yin shawarwari na Ghana a matakin kasa da kasa yayin da ake tunanin zartar da wannan kudiri na yaki da luwadi inda yake cewa ya kamata Ghana ta tantance matsayinta da tsarinta a matakin duniya kafin yanke wasu shawarwari na samar da dokar haramcin luwadi da madugu.
What is the bargaining power in the international space?
Abdulmannan Muhammad na daya daga cikin shugabannin kungiyoyin da suka gabatar da kudirin dokar a majalisar dokokin kasar ya ce babu ruwa ko iska da zai hana su haramta luwadi da madugu a kasar duk da barazanar kasar Amurka
irin wannan layya a kasan ga bai yau kun bai gobe kuma irin wannan threat in the ether ambassador ji bayarin nan wannan bai hana fatin wannan doka kasan ga
har yanzu dai gwamnatin kasar Ghana bata bayyana matsayinta akan wannan magana ba bisa tsarin wannan doka har in aka tabbatar da shi a Ghana za a daura duk wanda aka kama da laifin luwadi ko madugu da zama gidan yari har na tsawon shekaru 10 sa'annan shekaru 3 kuma ga duk wanda zai bayyana yanayin luwadi ko madugu Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi Ghana
a gaida Hamza Adam kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar muta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya ziyartar shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
manuniya muna zanga-zanga domin appeal court ta je ta mana abin da tribunal bata yi ba PDP tana da structure ta wannan abu ya faru a Kano a Maiduguri ma ta faru so mu a Plato mu zama mu yi laifin me
sai na yanzu ma muna so su wuce kuma muna bakin court muna jiran su
wasu ƴaƴan jam'iyyar PDP a jihar Plato kenan ke zazzaga zanga-zangar zungure musu mukaman da suka ce a gaskiyar magana fa an ballo musu ballin baraka kamar tsalle-tsallen tsallakawa cikin jam'iyyun da aka angi tsohon mataimakin gwamnatin jihar Niger tsallaka zuwa cikin jam'iyyar APC kuwa PDP din da ya bari ce yake cewa ai kanshi yake warwarewa tukka
bana iya munafunci maimakon in zauna inda ban gamsu ba gwamma in bari idan na tabbatar da cewa ga abubuwan da su gamsar da ni ina iya dawowa ba wani abu
Ibeto so nawa kenan yake dawowa PDP yake komawa ai ya zama halin sa
shi kuwa sanata Kaka Shehu Lawal na Masar Jantare Najar daga jihar Bare barin Borno cewa yake akwai matukar bukatar waiwayar dokokin da aka dinga yi a baya don ganin an hada su guri guda duka
idan ka kula shekara 2019 irin abubuwan da ake yi kamar na Yahoo Boys kamar wani Boko Haram kamar wani ɗan ta'adda da sauran su babu shi a kasan nan to shi yasa muka ga haƙƙi ne a wuyan mu domin mu sa minister na shari'a na ƙasa wato Attorney General na ƙasa ya tattara wayannan dokokin da aka sanya wa hannu suka zama doka
waɗannan fa so mun ta muka tattako cikin tarin muryar da za ku ji cikin wannan shiri na manuniya mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kan biyo ku har daka shiri na 145 cikin jerin shirin manuniyan da sahalewa ce ta sashin Hausa na muryar Amurka mai yuwa sahalewar kuma amma ta demokradiyyar da ke baiwa ƴan ƙasa ƴanci dan nuna damuwa ce ta sa ƴan jam'iyyar PDP a jihar Plateau suka zuba zanga-zangar zuke hukuncin kotun kolin da suka ce yana cike da shakka
ne ne Musa Gipo Ayuba Hicks daga Pashin Local Government muna zanga-zanga domin appeal court ta je ta hana abin da tribunal bata yi ba so muna jin haushin abin da aka yi wanda ya ci local government ya zama sarato wanda ya ci local government biyu ya zama sarato mu kuma ba mu son wannan sai mu fito ne domin yi wannan zanga-zanga mu kuma duniya da cewa wannan abin da ake mana Plateau State ba ji dawo shi ba
yanzu wannan zanga-zanga kuna yi cewa ita kotun nan ta sake maido muku da mutane ne ko kuma me ma'anar wannan
eh ta maido mana da mutanen mu
sunana Pamisha Musa
PDP tana da structure ta wannan abu ya faru a Kano a Maiduguri ma ta faru so mu a Plateau mu zama mun yi laifin me
amma ba ku yi la'akari da abin da yake faruwa a jihar Plateau na rashin zaman lafiya ku ce ya kamata a zauna lafiya ba
sai mu zauna lafiya ci mutunci wanda zan buka mana zaman lafiya ne aka ce
sunana Joel Titus daga Panshin Local Government
governor ya ci zabe muna da 17 local government ana ce za a kwashi a bama wanda ya fadi zabe ina zaman lafiya za ta fito
sai dai kuma tuni ɗaya daga cikin jagororin jam'iyyar APC jihar Plateau Mr. Shitu Bamey yace ai tun wajen zaben shugaban jam'iyyar PDP jihar Plateau ne jam'iyyar ta yi wa kanta raunuka
gaskiya Zainab wannan bai ba mu mamaki ba don tunda aka fara waɗannan mutanen bai kamata su tsaya a takara ba don kin san abubuwan da ya gudana kotu sun hana su sun ce musu je ku gyara gidanku kafin ku ce za ku shiga takara suka yi uwar kunne shegu da wannan order da kotu ta ba su suka sai zabe tun a wannan lokacin ana ta tafiya tsuwan su nan da suka dinga zuwa ko da aka ba su wannan shari'a na tribunal mun ga cewa gaskiya ba yi ma mutanen a Plateau adalci ba ba yi ma APC adalci ba don waɗannan mutane bai kamata su yi zabe ba
to da yake yawanci idan aka samu irin wannan hukunci akan ɗaukaka ƙara zuwa kotun koli
Zainab yanzu ma muna so su wuce muna jiran su a wurin suna gani suna da wani hujja to muna bakin kotun muna jiran su Allah ya ga abin da ya dace ya zartar baraka ja da Allah ba wanda ya sai ja da Allah
tuni ma dai ganin irin zubar gadan zabge kujerun gwamnoni a kotun koli a Najeriya ya sa tsohon shugaban kasa Olusegun Obasanjo da tsohon mataimakin shi Alhaji Atiku Abubakar gaya wa duniya cewa a gaskiya demokradiyyar kasar nan kawai ake ta aika sai dai kuma lauya mai zaman kanshi barista Muhammad Ibrahim Zaria ya ce hukuncen kotunan dama dai hali ne irin na doka
abin da shugaban kasa yake faɗi da shi mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar akwai magana ta siyasa a ciki amma in ka dauki shari'a tsantsanta za ka ga cewa mafi akasari hukuncen da ake yi hukunci ne da ya tamu kowane jiha da irin yadda abin ya same ta kamar jihar Plateau rikicin cikin gida ne na jam'iyyar PDP irin wannan rikici ne ya samu APC a jihar Zamfara saboda haka ni ban ga wani abun nan ba iyaka da jam'iyyar su koma su ci gaba da yin demokradiyya ta cikin gida su inganta ta magana cewa da za a ci wai jam'iyyar ana so a maida kasa jam'iyya daya wannan ba zai yi wa kasan nan ba saboda haka mutane kar su cire rai kar su gwiwowin su yi sanyi a ci gaba da gwagwarmaya insha Allah akwai zuratan yan siyasa wanda za su bi su kwacin mu kasar nan yanci
a jihar Niger kuwa tsohon mataimakin gwamnan jihar ambassador Ahmad Musa Ibeta ne ya sake sakin PDP zuwa APC da ya ce yanzu dai kamta tsarkaka
bari in faɗa maka dalilan da yasa can na bari to dalilan sun kau kuma ina gana mutane cewa siyasa bambancin ta kaman sakan gizo-gizo ne kowane lokaci kaga cewa ra'ayinka yayi daidai can zaka koma so abin kenan so ni kuma bana iya munafunci maimakon in zauna cikin gida inda ban gamsu ba gwamma in bari idan na tabbatar da cewa ga abubuwan da su gamsar da ni ina iya dawowa ba wani abu
amma ana fassara ka da baka zama nan ka koma waccan jam'iyya yau ka dawo nan me zaka ce musu
baka sani ba ban damu da wannan ba abinda na damu da shi wanda na sani shine idan ra'ayina ya canza zan canza kuma ni ko in yi ne ko ban ko ban yi domin saboda wannan siyasa ai ra'ayi ce kuma ba ina yi dun kowa bane dun kaina ne
za su yi tunanin kaman ko an maka tayin mukami ne ko
wallahi tallahi ba wani tayin mukami da aka yi mun
sai dai kuma tuni shugaban jam'iyyar PDP jihar Niger barista Tanko Beji yace ai dama Ibetan ya faye yawo cikin jam'iyyu dan bugararaka
jam'iyya tun da ma akwai tillas ne a yinta to wannan suka shigo ba su kai wata biyu ba sun koma Ibeto so nawa kenan yake dawowa PDP yake komawa ai ya zama halin sa sai dai mu kalle shi ko
wannan kaman ba zai sa ku samu kaman ci baya ba ga jam'iyyar ku ta PDP ba
wai na ce menene ci baya aikin da suka fita haka kuma wasu suka shigo ai jam'iyya wasu su fita ne wasu su shigo
game da bukatar hada dokokin Najeriya guri guda kuwa ɗaya daga cikin masajjan tarayyar Najeriya sanata Kaka Shehu Lawal na jihar Bare barin Borno ne ya ja hankalin majalisa akan haka
a lokacin da aka yi wa dokan kasa garan bawul shine 2004 yau shekara 19 kenan. Ko yaron da aka haife shi a 2004 yanzu ina tabbata yana jami'a. To idan ka kula shekara 19 irin abubuwan da ake yi kamar na Yahoo Boys, kamar wani Boko Haram, kamar wani ƴan ta'adda da suka sauran su babu shi a kasan nan. To an yi dokoki da yawa majalisun da suka shude amma ba a samu daman aka tattara su aka sa su wa kundin mulki na kasa. To in ka fita daga nan bakin National Assembly zaka ga mutane sun dokoki kala-kala suna bin mutane a guje sosai wani ma ba daidai bane. To shi yasa muka ga haƙƙi ne a wuyan mu domin mu sa minista na shari'a na kasa wato Attorney General na kasa ya tattara wayannan dokokin da aka sanya wa hannu suka zama doka tun daga lokacin shekara 2004 zuwa yau domin a kawo su zuwa takarda daya ya zama Laws of the Federation of Nigeria.
Wani tasiri take ganin haɗa waɗannan dokoki wuri guda zai wa fannoni daban-daban na rayuwa a wannan ƙasa?
Akwai kundin tsarin mulki na ƙasa wato constitution, ba wannan ne na kawo uduri aiwa garan bawul ba.
Yanzu kenan sai a duka amfani da kundin tsarin mulki da kuma waɗannan dokoki da suka shafi ƙasa tare?
Yanzu ma tare ake abin nan nasu, inda aka samu sabani tsakanin kundin tsarin mulki na ƙasa constitution da kuma dokokin da majalisa ta su dokokin majalisa din wato za a dakatar da abubuwan da suke yi sai kundin tsarin mulki ne za a yi amfani da.
Iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kana cikin wannan shiri na manuniya sai da kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu da bifin dafe mu da fanyi ko cewa kwanakin da ake kebe musu fa kara karewa suke kullun kwanan duniya saboda akwai bukatar su farka domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 1281 ne su yi sallamar sakin kujirin da dama suke zama musu dirka kuma a madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai Mustafa Nasir Batsarin jihar Naija da Zainab Babajin jihar Plateau da maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da kan kara wannan shiri daukaka. Ni Isa Lodi Kara da kan shirin gabatar ne ke cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.
A gaida na Ikara kamar yadda muka alƙawarta ga nasihar Juma'a akan kula da taimakawa marayu.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunana Dr. Musa Garba, zama mataimakin shugaban jami'atin Nahda wadda take nan Baradi. Za mu yi magana a wannan Juma'a akan maraya. To lalle maraya babban mutum ne a gurin Allah saboda Ubangiji subhanahu wata'ala ya dauki dawaine shi sosai wurare daban-daban a cikin Qur'ani. Ana tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da dukiyar da ya kamata a hidda ibada, sai Allah ya ce abin da yayi daga cikin dukiya idan ka hidda yace ka ba iyayenka su ne na farko, sai yace wal aqrabina sannan makusanta ƴan uwanka, na biyu sai yace wal yatama. Ubangiji subhanahu wata'ala bai manta da su ba nan. A cikin suratul nisa Allah madaukakin sarki ya zanu haƙƙin shi, sai ya zanu haƙƙin iyaye, sannan kuma sai ya sa haƙƙin marayu. Kenan a cikin dukiyoyin mu akwai haƙƙi na maraya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar duk mutumin da ke daukar dawainiyar maraya, to haka yake da shi a ranar tashin kiyama kamar yadda ka san ƴan yatsunka guda biyu da manuni da wanda ke kusa da shi a cikin gida aljanna. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara bayani a cikin wani hadisi wanda yake cewa Allah yana tada ni tare da maraya kamar yadda ka san waɗannan ƴan yasun guda biyu. Dan haka al'umma, kula da maraya abu ne mai muhimmanci a cikin wannan rayuwa ta mu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
To da wannan kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
A yau Juma'a ne yarjejeniyar da aka kulla tsakanin Isra'ila da Hamas ta fara aiki da misalin karfe 7 na safe agogon yankin, wato karfe 5 agogon GMT, inda aka tsara za a sako rukunin farko na mutanen da aka yi garkuwa da su daga Gaza da misalin karfe 4 na yamma, a cewar ma'aikatar harkokin wajen Qatar wacce ke taimaka wajen tattaunawa a yarjejeniyar. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Qatar Majid Al-Ansari ya ce da manema labarai cewa yarjejeniya ta farko tun bayan fara yakin a watan da ya wuce za ta hada da dakatar da buɗe wuta a arewaci da kudancin Gaza. Hukumomi a kasashen yammacin Afirka da dama na kokarin shawo kan cutar mashako da tabarki a yankin ciki har da Najeriya, inda wani babban jami'in lafiya ya faɗa a ranar Alhamis cewa an yi wa miliyoyin mutane rigakafi domin suke giɓin rigakafin cutar.
To masu saurare, a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu baki ɗaya, da can an jima da ƙarfe 8 na safe agogon Najeriya, da aji mun sake dawowa da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin, sai Solomon Abu da ya tsara shirin ya kuma ba da umarni, da ma injiniyan mu na yau Muhammad Faruk Sanin, na ke muku fatan alkhairi. Ma'assalam.